ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من ينشوى قبني لو أن نقنجيا da manyan bakinmu da manyan malaman da suka halatta wannan waje da ƴan uwana almajirai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu shakka na ji daɗin bayanan da shugaban taro ya yi shimfiɗa da su, waɗanda za su zama sharar fage ne ga abin da zan faɗa nan gaba. Irin waɗannan tarurruka da ake yi saboda al'umma, kuma ake fuskantar wasu matsaloli manya-manya da suka ƙi cinyewa a cikin kowace al'umma, yana da kyau saƙon da rika isa saƙo-saƙo, lungu-lungu, ya shiga ko'ina, ya kai ga waɗanda abin ya shafa kai tsaye. Sau tari mukan yi irin waɗannan tarurruka a cikin gurare irin waɗannan, wataƙila da harshen da ba shi ne ita al'ummar da ake yi magana take magana da shi ba. Wannan sautari yakan sa ta wato amfanin da ake so a isar ya zanto takaitacce ne ƙwarai da gaske. Jihohin Arewa jihohi ne wanda muna fama da wannan matsala ta shaye-shaye, muna fama da matsalolin da ita matsalar shaye-shayen kan haifar, matsaloli na sace-sace, kashe-kashe, sace-sacen mutane da sauransu. Wannan duk wasu matsaloli ne da suke biyo bayan wannan matsalar da ake magana akan ta, matsalar shaye-shaye. Shimfiɗar da shi shugaban wannan taro ya yi gabatarwa da ita, kamar yadda ya ce, ta zama min shimfiɗa ga abin da zan faɗa. Cikin bayanansa ya jawo hankalinmu cewa babban abin da ya jawo mana wannan matsalar da muke famu muka samu kanmu a ciki shine barin hanyar Allah, barin tanadin da Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya yi mana a matsayinmu na musulmi da tsarin rayuwar da ya dora mu akai. Dukkan mu a matsayinmu na musulmi waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sun san cewa Allah da ya halitta shi ya fi sanin abin da ya fi dacewa da abin da ya halitta. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shi ne ya sani ku ba ku sani ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul a antum a'lamu anillah, ka tambaye su ku kuka fi sani ko Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq, wanda zai yi halitta zai zama daidai da wanda ba shi ya halittar ba. Allah yana cewa afala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir, wanda ya halitta bai san me ya halitta ba. Wadannan duk ayoyi ne wanda suke nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da cikakken sani, shi ya san abin da ya halitta, kuma shi ya san abin da zai dace da abin da ya halitta. Kamar yadda muka sani a rayuwar mu ta yau da gobe, rayuwar mu ta bil adama, dukkan wani wanda ya kera wani abu ake amfana da shi, za ka ga cewa shi ya fi sanin abin da ya kera, kuma shi ya fi sanin yadda za a gudanar da wannan abu. To wanda ya yi halittar ɗan adam ya halicci sama da ƙasa, babu shakka shi ya fi sanin tsarin da ya kamata ɗan adam ya rayu a kansa. Sauka daga kan wannan tsarin da nema wa kanmu wasu tsare-tsare sababbi, da yi wa kanmu wani tanadi da ba wanda Allah subhanahu wataala ya yi mana ba, wannan shi ne babban abin da ya jefa mu cikin irin wannan matsaloli, wanda kuma za mu daɗe muna ta kokawar yadda za mu shawo kan matsalolin, matuƙar ba mu koma kan hanyar da ta kamata ba, ba tare da mun ci wata galaba ba ko wata nasara. Babu shakka duk wata cuta da za ta faru a cikin al'umma, a cikin ɗan adam, da kowane irin tasgaro da zai faru a cikin ɗan adam, a kowane lokaci gyaransa yana buƙatar wani lokaci mai tsawo. Wannan magana ce da nake kotun ɗinta daga wani babban malami sananne, Abul Hasan Ali An-Nadawi, a cikin littafinsa ma za kasir al'alam bin hitatul muslimin, wani irin asara duniya ta yi da wato ci bayan da musulmi suka samu, da sauka daga kan hanyar da suka yi, duniya ta samu ci bayan ƙwarai da gaske a dalilin wannan. to cikin wannan littafi yake magarar cewa dukkan wani abu da zai faru ga dan adam ko ya faru ga wata al'umma ta bil adama to gyaran wannan abin zai buƙaci rayuwa wacce ke wato zai buƙaci lokaci mai tsawo ƙwarai da gaske wataƙila ba idan mutum ya fito a matsayinsa na wanda zai kawo gyara har ya gama rayuwarsa ba tare da ya cimma burinsa ba wataƙila ba ma shi ba wannan tsare kun wannan generation ɗin gaba ɗaya wataƙila su ƙare ba tare da an cimma buƙata an kai ga abin da ake so a kai gare shi ba mun sani cewa harkar shaye-shaye ɗin da a ce mutum zai sa kansa kawai yaƙi da wannan harkar shaye-shaye ɗin babu shakka za ya ɗau lokaci yana fama wajen ganin ya ciwo kan wannan matsala yayin da ya zanto al'umma tana rayuwa wato ta rayuwa ta ci barkatai rayuwar da babu wani ƙibla babu wata manufa babu wani tsari babu wani kyakkyawan tunani rayuwar da mutum yake yin abin da ya ga dama babu shakka irin wannan rayuwa dole ne ta jashi zuwa ga abin da ya shafi harkar shaye-shaye da kayan maye da sauransu domin abin da yake tare da shi na lalacewar zuciya da taɓarɓarewar tunani shine zai haifar masa abin da yake kai shi ga shaye-shaye ashe kaga duk sanda za a ci za a magance sha'anin buƙatar wato za a magance matsalar shaye-shaye to dole a magance tunanin dan adam a gyara tunanin dan adam a gyara ɗabi'unsa a gyara halayensa ya zanto dan adam ne na gari mai kyakkyawan manufa in aka yi haka to an magance dukkan wasu matsaloli da ake ganin suna faruwa babban abin da za mu yi la'akari da shi shine tsare-tsaren da hukumomi suke ɗauka a ƙasashe ba wai a ƙasar mu kaɗai ba ƙasashe na duniya duka wajen fuskantar abin da ya shafi sha'anin kayan shaye-shaye kayan maye za mu ga cewa tsare-tsare ne waɗanda su suke fito da su ba lalle ne kuma sun yi daidai da tsare-tsaren da Ubangiji Subhanahu wataala ya shirya wa mutane ya shirya wa ɗan adam cewa wannan tsare-tsaren su za su kawo masa ƙarshen matsalarsa ba shi yasa za su ɗauki lokaci suna ta fama ana ta kashe kuɗaɗe ana ta tarurruka ana ta fitar da bayanai ana ta shirye-shirye a kafofin watsa labarai iri-iri ana ta sa dokoki amma ƙarshe za ka ga cewa kamar ana ƙarawa fetur wuta abin da wuta fetur maimakon a nemi abin da zai kashe ta kamar ƙara mata ƙaimi ake yi sai ka ga cewa babu wani babbar nasara da ake samu a cikin irin wannan tarurruka da ake ta yi da sauransu a saninmu ne kuma kamar wanda duk suka karanta tarihi inda za su gane bambancin tanadin da Allah ya yi wa ɗan adam wanda in ya bi shi a ɗan takaitaccen lokaci zai iya magance matsaloli irin waɗannan da tanadin da ɗan adam yake yi wa kansa kun sha jin wannan da mun sha faɗar wannan a wurare daban-daban wanda irin wannan yake haɗa mu da 'yan uwa domin tattauna sha'anin shaye-shaye mukan ba da misali da yadda wata ƙasa a yau wacce ake ganin ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa bunƙasa ta fuskar tattalin arziki ta fuskar ƙarfin soja ta fuskar technology da sauran abubuwa na rayuwa ake ganin ita ce jagaba amma ta tunkari sha'anin giya a wancan lokacin ya za ta yi ta magance matsalar shaye-shayen giya domin a lokacin giyar ita ta dame su wani lokacin wasu abubuwa ma na kayan maye da yanzu ake fama da su basu ma bayyana ba 1919 lokacin da ƙasar America suka so su kafa doka ta hana shan giya ta hana sayar da wato sayar da barasa da kuma shayar da ita a cikin ƙasar wani irin ƙalubale ne basu gamu da shi ba shekara 1919 suka yi wannan doka aka shekara 14 ƙarƙashin wannan doka aka kashe miliyoyin kuɗi aka salwantar da dukiya mai yawa aka ɗaure mutane da yawa wasu suka mutu aka yi asarar dukiya mai yawa bayan rubuce-rubuce da aka yi da shirye-shirye da aka yi a programs da aka yi a gidajen talabijin da rediyo da sauransu tsawon shekara 14 amma al'amarin ya ƙara fantsama ya yi ta ƙaruwa fiye da ma yadda yake kafin su yi dokar ya zanto idan da ana lissafa gidajen giya ce guri kaza guri kaza akwai gidan musulmi da barasara sai aka waye gari kusan gidaje a cikin unguwanni sai ga cewa an maida su wajejen sayar da barasa ne a koye masu harkar sayar da ita suka karu don ta zama wata hanya ce ta neman kuɗi nan da nan mutum yayi wato wani mahaukacin kuɗi wanda bai taɓa tunanin zai same su ba saboda duk abin da aka ce an hana to masu neman sa za su karu sannan kuma masu sayar da shi za su zama ba su da wato suna yin abin a boye don haka kowa zai ƙarin ya nemi abin kuma sannan abin zai tsada wannan yasa harkar shaye-shayen barasa din sai ya nunfu fiye da yadda yake kafin su yi dokar bayan asara ta rayuka da dukiya da aka yi miliyoyin daloli a wannan lokaci da aka kashe a wancan lokacin 1919 aka ce dala miliyan 60 ba karamin kuɗi ba ne a yanzu a wancan lokacin to an kashe wannan kimanin kuɗi wannan kuɗin an rubuta takardu da aka yi lissafin wanda aka fitar na wayar da kai na faɗakarwa na jan hankali na waye na waye an rubuta shafi-shafi ya kai wajen abin nan 10 billion duk dan a magance harkar sha'anin barasa amma ƙarshe da gudu majalisa ta zo ta yi dokar cewa an janye waccan doka yanzu an halatta wa kamfanonin barasa su zo sayar da barasa su biya gwamnati haraji abin ya ƙi ciwa ya abin ne ya ƙi yiwa amma ka ɗauko tarihin musulunci ka ji yaya musulunci ya magance shan barasa a cikin al'ummar larabawa wadda barasa ta zama mata ruwan sha balarabe ya zanto ba shi da abin da yake sha ya alfahari da shi kamar giya ya sha da safe ya sha da hantsi ya sha da rana ya sha da mareci ya sha da daddare in zai kwanta sun haka ba shi da wani lokacin da ba cikin giya yake ba ya zanto giya in ka koma waƙe-waƙensu na larabawa na jahiliya babu abin da suka waƙe kamar giya aka yi mata yabo iri-iri da sihofi na kwarzantawa daban-daban musulunci ya zo ya samu laraba cikin irin wannan rayuwa suna shan giya to amma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin 'yan wato shekaru kaɗan ko 'yan ma watanni in ka ga dama ka ce 'yan watanni aka magance wannan matsalar ta hanyar tsarin da musulunci ya zo da shi babu shakka musulunci bai fuskanci sha'anin barasa ba lokacin da ake ƙoƙarin hana ta da ƙarfi ko da doka mai tsauri ko da kamawa ko da ɗauri ko da wani a ya fuskanci shi ne ta hanyar jan hankali da tarbiyya wannan shi ne abinda ya kamata mu sa a tunanin mutum farko yayin da muke sauraron wannan bayani cewa musulunci da wannan ya fuskanci abin farko kamar yadda ya zo a cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud hadisin Abdullahi hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yana addu'a yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ko bayanan shifa'an ya Allah kai mana cikakken bayani mai gamsarwa mai warkarwa ga malakiya dan lokacin ba su san wani hukunci dangane da ita ba yake wannan addu'a sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar da take cikin suratul baqara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima suna tambayar ka game da giya da caca ka ce akwai babban laifi a cikinsu sannan kuma akwai amfani ga mutane domin za su yi safara su za su yi tijara za su yi kasuwanci da sauransu wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima amma laifin da ke cikinsu ya fi amfanin da ke cikinsu girma su sai aka kira sayyidina Umar aka karanta masa wannan aya ya sake yin addu'a Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shifa'a ya Allah kai mana cikakken bayani mai gamsarwa game da barasa to daga nan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar da take cikin suratul nisa ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa aka kira sayyidina Umar aka sake karanta masa wannan aya ya sake yin addu'a cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shifa ya Allah kai mana cikakken bayani mai gamsarwa dangane da sha'anin giya, sai kuma aka saukar da ayar da take cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون التي يقوى لسكي ايماني وسني دجيا دجاجا دغماكا دكيبو نا 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 اينهم نيمن ساعه رجس من امر الشيطان دكان سو قزنتاتي كما ايكن شيطان ني فاجتنبوه كوني سنجشي لعلكم تفلحون دومينكم ربوتا الله ya ci gaba da gaya musu cewa shedan ne kawai yake san ya jefa kiyayya da gaba a tsakanin su dangane da sha'anin barasa da kuma caca sannan ya hana su ambatan Allah sai Allah ya ce fa hal antum muntahun to ko kun daina a daidai lokacin ne sahabbai suka fito suna cewa intahaina mun daina suka watsa. Daga cikin abin da zaka sani na dalilin saukar ayar da take cikin suratul nisa, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, inda Allah ya ce kada ku kusanci giya kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa. Hadisin da Tirmidhi ya fitar na Ali ibn Abi Talib yake cewa Abdurrahman ibn Auf ya hada mana cin abinci a gidansa, ya kirawo muka ci abinci da ƙarshe ba mu giya muka sha, shikenan daga muna shan wannan giyar sai kowa ya bugu, suka shiga suka bugu sai sallah ta zo, sai aka ce to sayyidina Ali ya shiga yayi mutane sallah, da ya tashi sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sai ya ce wa nahnu na'budu ma ta'budun, shi maimakon ya ce la a'budu ma ta'budun la antum a'buduna ma a'budu, sai ce wa nahnu na'budu ma ta'budun. Shine Allah subhanahu wataala ya ce to ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, daga yanzu ka kuskura ku kusanci sallah kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa. Anan kaga ba a hana su shan giyar ba, amma an rage musu, an takaita musu lokacin da za su sha ta, ya zanto yanzu dukkan lokutan da za a yi sallah ba lokacin shan giya ba ne. Idan da ba zarabe ya saba safe ya sha, da rana ya sha, da yamma ya sha, da daddare ya sha, to zan takaita masa lokacin sassa. Ana da salloli guda biyar a yini da dare, saboda haka kaga dukkan waɗannan lokuta ba shi ba shan giya. Daga lokacin ya zanto imanin da aka kirawo su da shi ya yi tasiri, ya zanto suna son sallah, suna son Allah, suna son kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala, sai suka rage shan giya, suka rage shan barasa a wannan lokacin. Sai abin ya fara, wato suka fara cin wato ƙarfin zuciyarsu, suka fara danna zuciyarsu a kan abin da suka taso a kansa, suka saba a kansa. A lokacin da musulmi suke Makka, a lokacin da babu wasu da wata daula, ba su da wani shugabanci da yake iya cewa sai an yi ko sai an bari, Ubangiji bai haramta giya ba, amma a lokacin an yi masu ishara a kan cewa giya nan ba wani abu ne mai amfani ba, domin samaratin nakhil wal a'nabi تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايات لقوم يعقلون التي daga cikin ayyan itatuwa na dabino da na inabi tattakhizuna minhu sakaran daga shi kuke yin abun maye sai ce warizqan hasanan da kuma abinci mai kyau kaga abun maye din ba a ce mai kyau ba amma abincin sai aka ce mai kyau tun daga nan duk mai tunani zai ce to me yasa ita giya ba a ce sakaran hasanan ba sai aka ce sakaran sai aka ce warizqan hasan, daga nan an fara jefa musu shakka akan abin da suke yi cewa babu abu bane wanda yake, sannan kuma ƙarshen ayar sai inda fi zalika laayatan liqaumin yaqilun ga masu hankali, kaga wannan ma ya nuna cewa ashe duk abin da zaka zai gusar maka da hankali ba wani abin birgewa bane, domin abin ne da zai hana ka tunani ka kasa gane ayar Allah subhanahu wataala da hikimarsa cikin lamuransa. To haka ne da aka zo Madina lokacin da daular musulunci ta kafu, to kuma lokacin aka fara samun irin waɗannan matakai da aka rika bi wajen haramta giya, har Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ayar ƙarshe wacce ta nuna haramcin giya إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أكا صفة تجيئة لدكا وتصفة إذا سورة أبوبون دا أكا أبتا دا زي سنة كاما دا وجي متى أتكي زكاة دكا وانا نسكي لإيماني. أكا كراءة تزنتا رجس، أكا كراءة عمل الشيطان أي في الشيطان دوها قد أكا جنجنا والشيطان تبهم الخير بني ديكا ما تأسامو تمن كيكي تغرش. سنة الله سبحانه وتعالى ينون أن يسنت السشيدي حين يرسامه الربوتة فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سنة أكا فأى موسى إلو لنديك يتكين شمب راسا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أكا نونا موسى إلو لنديك شيطان يكيسو يجيفا موسى تكينسو نفرقو يجيفا غابا لكي يعد غابا لجيجمو أتكانونسو رجيما أتكانونسو da abin da aka ce zai haddasa rigima da gaba da kiyayya a tsakanin masoya babu shakka babu alkhairi a cikin sa barin sa shine alkhairi. So kaga tun daga nan an sa musu kiyamar abu wa yusaddukum an dhikrillahi wa anis salah. Sannan abin da zai hana ku ambatan Allah, ambatan Allah da shine ake samun nutsuwa, shine hankali yake kwantawa. Duk mu'minin da baya ambatan Allah ba za ka same shi a cikin nutsuwa ba. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زوج يد باب وأنبت الله أشكنتا تذاك سامو تبايا أشكن متوا كلنا أشكن داموا كلنا أشكن بكين شكي سيدي تباشق آيائنا شا بچي ما ذي كذري دا قريش تو أنبت الله إينا ما كان شونا داموا دراس سامو أشكن زوجيا ذي سامو تنسوا تو أكتشي غاونا أبن إن كان تأملي لشي ذاك لسا ونن نسوا ذاك لسا أنبت الله لشي ذي حب ما كان ونن نسوا abune mai amfani ka ci gaba da mu'amala da wannan abubuwa. Sannan aka ce zai hana ka sallah, a lokacin sallah ita ce komai a gurin su, sun san amfanin sallah, suna jin dadi yayin da suka kasance a cikin sallah. Aka ce to shan giya abune da zai tana ka sallah, domin lokacin da ka sha ka bugu lokacin sallah zai iya zuwa ya wuce baka san ma me ake yi ba. In kuma ma har zaka shiga sallar tana yawa kai kai shirme saboda haka aka ce musu to shan giya din nan, shan barasa din nan zai iya haifar muku da abin da zai hana ku sallah. To lokacin da aka ce an hana nan take suka ce intahaina. Anas ibn Malik yana ga mana yadda abin ya faru lokacin da ayat ta sauka, yace a gidan mijin mahaifiyarsa Abu Talha ya gayyaci abokansa yana ba su giya, yana ba su barasa. Shi Anas yake ni ne mai ba su, ni mai zuba musu a kofi suna sha. Muna tsakiyar da shan wannan, ana tsakiyar da shan wannan giya kawai sai aka ji mai shela yana shela a cikin garin Madina yana cewa in ala innal khamra qad hurrimat. Jama'a an fa haramta giya, an fa haramta giya. Nan take Abu Talha ya kira wa Anas yace maza ka dauki tulunan giyan nan ka fita waje ka zubar da su, ka kwarayar da su. Cinan da ne ya kwarayar da su sai ga titunan Madina sun cika da ainihin ruwan giya. Ka duba abinda Balarabe ba yake ganin kamar rayuwarsa ba za ta yi ba sai da shi a cikin ɗan ƙan lokaci ga suna ta fasa tulunsa a ciki. Me ya jawo aka yi nasara a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irin wannan? Babu ba wani abu ba ne tarbiya ta imani da aka riga aka dasa a cikin zukatan al'umma a wannan lokaci. Shi yasa za mu ga cikin ayoyin da suka yi magana a kan giya ɗin, za ka cewa suna kiran mutane ne da sunan imani. Ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisir. Me yasa? Saboda imanin ya riga ya shiga zuciyarsu, don haka dukkan abin da za a ce da su saboda imaninsu su guje shi, domin zai iya tangarɗa da imaninsu za su guje shi. Ashe kaga farkon abin da ya fi kamata watan batu da ake yi na ya za a magance shaye-shaye shine karfafa sha'anin tarbiyya a cikin al'umma, a samar da tarbiyya, a dasa ruhin imani a cikin zukata. Amma yayin da za a bar al'umma kara zube, kowa ya abin da yake so, al'amura na tabara da lalacewar tarbiyya suna ta kara yawaita a cikin al'umma. Wasu ma ana promote, za ka samu kara musu goyon baya ake, ana kara haɓaka su, ba a dauke su ma laifi ba. Don haka yaro ya taso ba a damu da sallarsa ba, ba a damu da karatun alkur'aninsa ba, ballantana a karantar da shi ya zai yi zikirin kwanciya ya taso da abin nan. Saboda haka ya taso da shi da wanda yake arne, wataƙila bambancinsu suna ne, سناني شي ولا سناني شي اسماعيل شي ولا سناني شي اشاعه saboda haka sunani kawai ya bambanta su amma abinda wannan yake yi wataƙila ma wannan mai sunan musulunci yana yin fiye da shi na tabara sanan ba a dauki wannan wani abu da za a tsaya a yaki abin ba to yanzu a yi irin wannan mai irin wannan zuciyar da ya yi nesa da sha'anin tsoron Allah a zuciya da tunanin lahira da waye ta yaya za ka ka tsoratar da shi lahira har ya saurare ka zuciyar ta lalace zuciya idan ta lalace kakkar zata cewa akwai wani abu da zai gyaru a jikin dan adam babu abinda zai ga ka iya gyara a tare da Allah tunanin salalacewa zai ala inna fil jasadi mudgha idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wahi al qalb idan ba zuciya ce ta gyaru ba to koma menene ba zai gyaru ba saboda ka idan ba mun dauki sha'anin dasa tarbiya a cikin zukatun matasa ba yan mata da samari to babu shakka maganar a samar da gyara ba za ta yi ba masalar aya za a yi ta tararruka za a yi ta kashe kuɗi amma da an yi an watsi shi wanda yake dan shayi shayi ma ba zai zo gurin da kuke abin ba yana ce yana harkarsa duk wasu dutsatsu ne kamilallu su ne za su zauna gaban ku gama musu su tafi sun ji sun ƙara imani abinda suke da shi ya ƙara tabbata a zuciyarsu na imani da Allah amma shi wanda matsalar ta shafe shi bai san ma me kuke yi ba ashe kaga makarantunmu ya kamata a samar da tarbiya mai kyau kuma tarbiya ta musulunci samar da tarbiya ta musulunci zaka samu yanzu wanda makaranta ce zaka samu ta gwamnati an ware wata madda wani subject da za a ce tarbiya ce ta musulunci ake so a dasa babu shi babu shi shi kansa malamin da zai tsaya gaban ɗalibin yana koya masa da tarbiya wani ma ɗan shaye-shaye ne shi kansa to sai ya shaya bugu zai zo yana wa yaro karatu to ta yaya ne yaro zai samu tarbiya malami shi ne farkon wanda baya ga iyaye shine farkon wanda dalibi zai samu tarbiya a wajensa binan mahaifiyar Imam Malik tana tura Imam Malik zuwa malamin sa Rabi'a ibn Abi Abdurrahman tana cewa da shi idan ka je ka koyi ladabin sa ka koyi tarbiyar sa kafin ma ilimin sa da tarbiyar sa shine farkon abin da zaka koyar wannan an yi watsi da shi babu wannan yanzu ka duba mace a cikin al'umma ita ce kamar abinda san ana cewa garkuwar jiki a jikin jiki garkuwar jiki ita ce kare jiki daga dukkan wasu cututtuka da za su kawo wa jiki farmaki idan garkuwar jikin mutum lafiyayya ce to zaka samu cewa tana yakar waɗannan cututtukan tun kafin a kai gaban likita ko a nemi magani ita za ta yake su sai in abin ya sun fi karfin ta sun fi karfin sannan kuma za a buƙaci magani a sha amma cututtukan da garkuwar da ke jikin mu take suke yaka sun fi wanda magungunan da muke sha suke yaka yanzu ko wannan cutar corona din da ake magana kwayar cutar corona din ai akwai waɗanda sun shake ta kuma sun basu kwanta sun mutu ba saboda garkuwar da take jikin su na da ƙarfi saboda garkuwar jiki ba wai maganin da aka ba su ba dan ba magani har yanzu da ake bayarwa a wurin ki amma garkuwar da Allah ya musu ta kare su daga wannan mugun cuta mai kai mutum lahira nan da nan to mace a cikin al'umma garkuwar jiki ce ta al'umma idan aka samu wannan garkuwar jikin mace ta samu matsala to ka tabbata al'umma sai wannan matsalar ta yi naso a cikin ta saboda dukkan wani wanda za a haife shi farko wanda zai fara cin karo da shi shine mahaifiyarsa ita ce za ta rine shi ita ce za ta goyi cikin sa za ta rine shi za ta shayar da shi har yayi wayo har kai ya kai wani munzali yana tare da mahaifiyarsa fiye da yadda yake tare da mahaifinsa saboda ka a gurin ta zai koyi abubuwa da dama gurin ta zai koyi dabi'u da halayya hakuri da juriya da gaskiya da amana da waye da waye to ne ta zanto lalatacciya ka gaya mun ta yaya za ta shayar da shi dabi'a mai kyau to ka duba yanzu wannan batun shaye-shaye da ake magana ya wuce maganar samari ko wasu maza a waje ya kai hatta ga ƴaƴa mata hatta ga masu aure ma to idan aka sinto al'umma an wato musiba ta aukawa garkuwar jikinta to ka gaya mai yadda za a yi wa al'ummar ta iya kare kanta daga cututtuka shi yasa za ka ga duk wata cutar da za ta bullo sai ka ga cewa nan da nan ta yi ta'adi a cikin al'umma saboda garkuwar jikinta samu matsala ashe kaga babban kalubale ne a samar da kyakkyawar tarbiya ga matasa ƴan mata da samari wajen a ga cewa an magance shigowar wasu miyagun halaye da za su iya bata musu ɗabi'a amma sai ka samu cewa wannan ba shi ake magana ba maganar da ake ta yi koyaushe shi ne waɗannan irin hoɓɓasa hukumomin da aka dora wa alhakin kama miyagun kwayoyi da hukunta masu sai da miyagun kwayoyi wani irin kokari suke yi me aka yi wace doka aka yi wace tuka ce bai ba wannan shine kawai tunanin mu har kullun amma ba a tsayawa a yi tunanin cewa wannan lalacewar tarbiyya da take ta faruwa a cikin mu ta ya za a magance ta a magance ta a gani mana a gwada a gani mana alqur'ani ya nuna mana cewa sallah wannan tana daga cikin abin da yake hana yaduwa albasha sallah ba alqur'ani ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sunan nisa'i cewa wani yana sata annabi ya ce da mai gaya masa yana sallah aka ce yana sallah ya ce satanhahu salatu sallah sa za ta hana shi matukar dai zai tsaye da sallah to zai ga amfanin sallar a tare da dabi'unsa me yasa musulunci yace yaro in ya fara shi iya kai shekara 7 a sa shi sallah in ya kai 10 ma yana wasa da ita a fige shi ba dan kuma saboda wannan sallar garkuwa ce a tare da shi Allah ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ka umarci iyalanka da sallah ka haƙurƙurta akan wannan ba ma tambayar ka wani abu na arziki mu za mu azurta ka malamai suka ce wannan yana nuna cewa yayin da mutum idan ya samar da kyakkyawar tarbiyya a gurinsa gidansa wannan ita kanta wata hanya ce ta haɓaka arzikinsa in baya da shi Allah ya bashi in yana da shi Allah ya ƙara masa ashe kaga sallah din nan wani abu ce wani syllabus ko wani curriculum ne muke da shi wanda yake promoting din sallah a cikin makarantun babu shi a makarantun mu ne zaka ga lokacin da za a yi sallah lokacin za a sa jarabawa a lokacin da za a shiga sallah daidai lokacin sallah lokacin zaka tantance dalibai su shiga jarabawa wannan tarbiyyar da muke magana ake koya musu ko wani abu da ba saboda haka ashe muna barin jaki ne muna dukan ta yake doka ita kadai ba za ta yi magancin da a ce doka ita kadai za ta magance mana wannan da kissar da muka bada labarin da muka bada na Amerikawa a shekara ta 1919 da ta magance musu matsalarsu amma sai haɓaka musu matsalarsu sai saboda ba tarbiyya ba ta hanyar a yayin da musulunci cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya magance wannan tarbiyya ya magance wannan matsalar saboda haka ashe sai mun koma baya sai mun dawo tushen da Allah subhanahu wataala ya ce ya gina al'umma akan ta abinda zaka gina al'umma akan sa shine kyawawan halaye kyawawan dabi'u ala innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahab al'umma ita ce dabi'u kyawawan dabi'u idan aka ce ga wata al'umma amma dukkan wasu halaye na kwarai babu isa a cikin wannan al'umma to babu wannan al'ummar ta tafi kuma babu wata al'umma da zaka gina ta ba akan dabi'u masu kyau ba sai ka dasa kyawawan halaye da kyawawan tarbiyya a cikin al'umma sannan zaka gina al'umma ta zama al'umma mai sanin kanta mai sanin ciwon kanta wacce za ta amfana da kanta ta zama mai amfani ga wasu wani ya ce walastu bi'amirin bunyana qaumin idza akhlaquhum kanat kharaba ba za ka taba gina wasu al'umma ba matukar dabi'unsu a lalace suke ashe kaga farkon abin da zaka yi shine wannan shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yazo abin da ya faɗa na jigon aiko shi bayan tauhidi cewa ba ustu li utammima makarim al-akhlaq an auko ni in dan in cika shi kyawawan dabi'u to in ba wannan muka dauka ba ba wannan sallan muka dauka ba to wallahi za mu ta fama ne ba tare da mun abin nan ba ka duba hatta dokokin da ake da su na yaki da miyagun kwayoyi da shaye-shaye daman ana magana miyagun kwayoyi a cikin secular system irin namu da kasashe da suke cewa ba ruwansu da addini giya ba ta ciki ana maganar kwaya-kwaya ne ko wani shayin shaka ko wani abin nan amma ba a sa giya cikin lissafi so a gurinsu da wannan kamfanoni ne suna da lasisi suna biyan gwamnati haraji wannan ba matsala ba su da matsala to kaga tun daga nan an saki hanya in ana maganar dukkan wani abin da zai sa maye haramun ne kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram duk abin da zai sha maye haramun ne duk abin da zai sama zai sama igiya ne kuma dukkan igiya haramun ce to dai kenan na biyu zaka samu gurukokin da ake da su dokoki ne wannan suke hukunta masu safarar miyagun kwayaye amma ba masu shan kwayaye ba shi mai shan kwayaye a cikin al'umma mu victim sunan shi wanda aka cutar da shi da aka sai dai a tareye shi a lallashe shi a kai shi asibiti a kashe kuɗi a kansa da sauransu amma shi ba a ɗaukar shi mai laifi so haka kaga tun daga nan ba a nuna masa cewa yayi wani abu da bai dace ba kawai gani ake magana ake ta an cuce shi saboda haka waye ya cuce shi a tafi neman waɗanda suke safarar a tafi neman abin nan amma abin da ba a fahimta ba ko kuma an fahimta aka ƙi aiki da abin da aka fahimta shi ne dukkan wani abin da aka ce kasuwancinsa ake yi baya samun masu wannan kasuwanci sai idan akwai masu saya idan yau aka ce ka zo da abu babu mai sha'awar abu babu kowa ya gani zai ɗauke ko ba za ka kawo shi a kasuwa ka ce za ka sake sana'a amma in ya zan ka kawo ana rububi kana sayarwa da tsada ana neman ka a saya ko nawa ne to ko da an yi neman a hana ka ko an haramta za ka san hanyar da za ka baka kawo shi to abin da yake faruwa kenan shi mai kawo rashi aka ɗauka kawai mai laifi na babban mai laifi ne domin mai ɓata al'umma ne amma shi ma mai laifin shi yasa za ka ga a cikin shari'ar musulunci wanda ya sha giya ana hukunta shi ba wanda ya sayar da giyar ba wanda ya sha giyar da duk wanda ya taimaka a cikin harkar shi yasa za ka ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi faɗar waɗanda aka la'anta dangane da sha'anin giya ya ce la'anallahu al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa mufta'aha وَبَاعِئَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ dukkan wani wanda ya shafi sha'anin giya din aka ce Allah ya ci su da ita giyan da mai shanta da mai bayar da ita a sha mai rabawa da mai sayanta da mai sayar da ita wa asiraha wa mu'tasiraha da mai tace ta da wanda zai bayar a tace masa ai masa takatta da wanda zai yi da kwanta da wanda za a yi masa da kwanta duk aka hada su aka sa su cikin tsinuwa kwando daya ake hukunta wanda ya sha ta to sai zanto hukuncin bai shafi shi wanda ya sha ba to kaga tun anan an bar hanyar gyara in ana so a gyara a yi doka akan wanda shi ma in yayi ya zamanto yana da hukunci saboda wannan ita ce babbar hanya Allah subhanahu wata'ala ya kira mu a matsayin mu na musulmi yace ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wadanda suka yi imani ku tsare kawunan ku ku tsare iyalanku daga wuta saboda ta komawa ga tsarin tarbiya hukuma da daidaikun mutane a dungumi sha'anin tarbiya wannan shine zai magance mana dukkan wasu manyan matsaloli sauran kuma dokoki da sauran hukumomin da aka dora alhaki su kuma sai su yi nasu amma matukar ba za mu yi wannan ba to zai zo to muna gini ne amma ba akan wani foundation ba akan wani asasi ba Allah subhanahu wataala ya mana da kyau ina ga zan tsaya anan saboda an nemi in takaita ubangiji subhanahu wataala ya ba mu waɗanda suka tara irin wannan taro ladan wannan aiki da suka yi ubangiji subhanahu wataala mai da kowa gida lafiya sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh